Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Sauraronmu assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum. ‘Yan sanda a birnin St. Louis da ke jihar Missouri a nan Amurka sun kama mutane 13 yayin wata zanga-zangar nuna fushin wankewan ɗan sanda farar fata da wani kotu ta yi yayin da aka tuhume shi kan kisan wani baƙar fata da ya yi a shekarar 2011. Alƙalin kotun ya wanke ɗan sandan ne da safiyar jiya Juma'a yayin da birnin na St. Louis ya zauna cikin shirin ɓarkewar zanga-zanga. Lamarin da ya sa wuraren kasuwanci da dama suka rufe shagunansu haka ma makarantu suka sallami ɗalibai da wuri gudun abin da zai biyo baya. Masu zanga-zangar sun faro ne cikin lumana inda ɗaruruwansu suka taru akan tituna rike da kwalayen da aka rubuta babu adalci babu zaman lafiya. Yayin da wasunsu suka garzaya zuwa headquarters ‘yan sandan birnin suna kiran ‘yan sandan da su yi murabus. Jami'ai sun ce wani gungun masu zanga-zangar ya fasa tagogin wata motar ‘yan sanda bayan da hukumomi suka ce zuwa yammacin jiya Juma'a. Zanga-zangar lumanan ta rikide ta koma tarzoma. Masu boron suna nuna fushinsu ne bayan da kotun ta wanke Jason Stockley daga kisan Anthony Lamar Smith a shekarar 2011 wanda ya harbe shi da bindiga bayan wani guje-guje da suka yi a mota. Wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka biyu sun ce shugaba Donald Trump zai miƙa buƙatar a ƙara tsaurara takunkumin tattalin arziki akan Koriya ta Arewa a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da za a yi a mako mai zuwa. Inda suka ce shugaban zai bayyana cewa idan har hanyar diplomasiya ba ta yi tasiri ba akan Koriya ta Arewan, to babu makawa hakan zai ƙara yiwuwar ɗaukan matakin soji. A wata ganawa da aka yafa da White House jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, Nikki Haley tare da mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro HR McMaster sun yi lale marhabin da matakin da aka ɗauka a wannan watan na ƙara ƙaƙabar takunkumi akan Koriya ta Arewan. To amma sun ce duk da haka har yanzu ƙasar na ci gaba da nuna halayenta. McMaster ya ƙara da cewa akwai buƙatar ƙasashen duniya su haɗa kai a bi tafarkin diplomasiya tare da ɗaukan tsauraran takunkumi idan har ana so a kaucewa ɗaukan matakin sojin. Tawagar da shugaba Trump zai je da ita babban taron na Majalisar Ɗinkin Duniya a matsayinsa na shugaban ƙasa wani abu ne da ba a saba gani ba, domin ta haɗa hadda mataimakinsa Mike Pence da sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da sauran manyan jami'an gwamnatin. Burtaniya ta ƙara tsaurara matakin kariya daga hararen ta'addanci bayan wani harin bam da aka kai a tashar jirgin ƙasa wanda ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin kaiwa. A jiya Juma'a, Prime Minister Theresa May ta bayyana ɗaukan wannan mataki wanda cibiyar nan ta haɗin gwiwa mai bin diddigin hararen ta'addanci ta ba da shawara a yi, inda aka kai barazanar harin ta'addancin zuwa ma'auni na ƙarshe. Prime Minister ta ƙara da cewa dakarun ƙasar za su fara taimakawa 'yan sanda wajen ba da tsaro a wasu wurare. Tana mai cewa al'ummar ƙasar za su ga ƙarin jami'an tsaro a kan titina ba kamar yadda aka saba gani a baya ba. Yayin da hakan ke faruwa, ƙungiyar IS ta ce wani reshenta ne ya ɗana bam ɗin da aka tayar a tashar Parsons Green Subway wanda ya raunata mutane 29. Bam ɗin ya tashi ne a daidai lokacin da ake samun cunkoson jama'a a harin wanda 'yan sanda suka ayyana shi a matsayin na ta'addanci. Daga cikin waɗanda suka jikkata babu wanda rayuwarsa ke cikin haɗari, in ji ma'aikatan ba da agajin gaggawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Ƙasar Peru wacce 'yan adawa suka farin jaye ta kaɗa ƙuri'ar yanke ƙauna ga shugaban ƙasar Pedro Pablo Kuczynski da ɗaukacin jami'an gwamnatinsa, lamarin da ya tilasta musu suka yi murabus. Ƙuri'ar wacce aka kaɗa a jiya Juma'a ta jefa Peru cikin ruɗanin siyasa, wannan kuma shi ne karon farko da ɓangaren majalisar ya taɓa ɗaukan irin wannan mataki a ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar. Shugaba Kuczynski a makon da ya gabata ya takali majalisar dokokin, inda ya ce idan sun isa su yanke ƙauna ga ɗaukacin gwamnatinsa, idan har suka nace sai ya miƙa wuya ya kori ministar iliminsa wacce ake takaddama a kanta. ita komisar dokokin sai ta dai maza-maza ta kada kuriyar yanke kaunar wacce sakamakon ta nuna kin amincewa da gwamnatin ta sa da gagarumin ranjayi a bayan majalisa ta matsawa gwamnatin lamba da tilastawa minister ilimi Marilu Martins ta yi murabus bayan da aka zarge ta da wato da keta kaidojin aiki da kuma yadda take tafiyar da yajin aikin malaman kasar da aka kwashe wani tsawon lokaci ana yi zarge-zargen da gwamnatin kasar ta ce bita kullun siyasa ne yayin da adadin yan gurin hijira daga yan kabilar Rohingya waɗanda ke tsirewa rikicin Myanmar zuwa yankin Bazar dake Bangladesh ya kusa 400 masu aikin agaji na ci gaba da fada da ayyukan su da ake bukata na gaggawa sai dai yadda irin tallafin da wasu gwamnatoci ke bayarwa yanayin matsalolin da ake fuskanta a cewar wasu rautanni ya kan bar kuma mun ba da agajin cikin kangin kasafiya wa yan gurin hijira bukatun su
Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare da Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Madalla kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau.
Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar. Rahoton mu na farko zai magana akan illolin cutar zazzabin cizon sauro ga mace mai juna biyu. Rahoton mu na biyu zai magana akan cutar jijjiga ga mace mai juna biyu a lokacin haihuwa da kuma bayan haihuwa. Shima rahoton mu na uku zai mana dubi ne akan amfani da magungunan Larabawa da ake kira da Islamic chemist da mata ke yin amfani da su da kuma illolin amfani da su din. Rahoton mu na hudu zai mana magana ne akan cutar numfashi wanda sanyi ke kawo ta da ake kira pneumonia wanda ke saurin hallaka yara ƴan ƙasa da shekaru biyar. Shi kuwa rahoton mu na biyar zai mana magana ne akan kwamiti na musamman da aka kaddamar a jihar Bauchi da zai ci gaba da kula da rigakafin cutar shan inna wato polio. Baya ga waɗannan rahotannin, Hajji Arabi babbar jami'a mai kula da sashin yara na babban asibitin garin Dutse da ke jihar Jigawa za ta yi mana bayani akan yadda iyaye za su kula da yaransu musamman ta hanyar kulawa da kai su rigakafin yau da kullum da zai kare su daga cututtuka. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla gaida Mamman Nasir.
Abun bugun gaban Kano ko da nawa marmara kashin kasa a tambayiwa bango ne majingina a gumbawa matokara ta masu san tasawa jeji kafi ce gaban shigewa haga nisa gaban ka ba a ahanawa madu uban sarakuna na arewa ya kallo da armashin gawa mai kallon ka bashi nuna gazawa dan bayan rafa hari ga kanawa
ko mai sauraro ya san me yasa cutar zazzabin cizon sauro ke saurin galabaitar da mace mai ciki idan har cutar ta kama ta? Muhammad Salisu Rabiu na da cikakken rahoto.
Malam Babala Garba kwararren ma'aikacin lafiya ne ya yi ƙarin haske akan tasirin cutar ta zazzabin cizon sauro ga mace mai ciki.
Tasirin sa shine yana da illa sosai a mace mai ciki saboda shi zazzabin cizon sauro dai kowa ya sani abin da yake yi shine yakan shiga jini lokacin da ita matar sauro ta zuba wannan ƙwayan cuta ya shiga jikin mutum to zai dau kamar kwanaki zuwa 3 zuwa 5 to zai yadu har ya shiga cikin hanta to yaduwa cikin jinin nan zai kai ga har shi ma ya shafi jaririn saboda haka illa ce babba wato na farko ba ma ita kanta za ta kamu da zazzabin ba shi ma yaron da yake cikin zai kamu a daya kenan na biyu yana sa ina shanye jini saboda ƙwayoyin cutar zazzabin malaria suna sa wanda ake fitar da ainihin ƙwayoyin jini da ake ce masa red blood cells a gwiwa da hannu da gwiwar hannu da gwiwar kafa nan da ake fitar da su ana ce masa bone marrow to wa'annan su suna sa su yi karanci saboda ba za a samu jinin sosai a jikin mutum ba shi yasa ake samun mata da karancin jini so wannan shine ɗaya daga cikin illar shi ma da cizon sauro ke sa wa mata masu juna zai rage musu jini kuma kaga suna tare da wani a cikin su saboda haka suna buƙatar jini fiye da ma yadda suke da su kadai yanzu su biyu ne kuma yanzu ga zazzabi ya zo ya sake janye jinin to an samu illa na uku yana sa a haifi yara wanda basu kai shekarun haihuwa ba ko watannin haihuwa ba ma'ana a haifi yaro irin yan bakwannin nan na hudu yana sa a haifi yaro da illoli da dama saboda haka gaskiya magana zazzabi a mata mai ciki ba karamin illa bane shi yasa muke ba su kula na musamman da zaran an ce suna da jiki muna so a dinga kare su daga kamuwa da zazzabin cizon sauro
ta wani hanyoyi kuke kokarin kare mata masu juna biyu daga magance wannan cuta
na farko abin da muke dai shine muna ba su wannan gidan sauro da ake sa kowace mace ta dinga kwana a ciki na biyu akwai magani da muke ba su da ake ce masa sulfadoxin farazin wanda yake shine kamar fansida ana ba su kwaya biyu su sha a lokacin da suka zo awon ciki kuma muna tabbatar muna dadda fadakar da mata cewa lallai duk lokacin da aka sa cewa a zo awon ciki mata su je awon ciki dan awon ciki yana da muhimmanci sosai anan ne za a gano duk wani illa take da shi musamman ma zazzabin da ba ta magani
me yasa cutar zazzabin cizon sauro take da saurin galabaitar da yara
to ɗaya daga cikin dalilin sa shine in ka kula shi zazzabi kamar yadda na faɗa dazu wato yakan kama gurin da yake fitar da ainihin ƙwayoyin jini wato bone marrow wanda ake ce masa bone marrow a turance wannan bone marrow din nan ana fitar da shi a wajen gaɓoɓin hannu da gaɓoɓin kafa wanda yake nan da nan sai ga mutum ya zamanto yayi lakwas ba shi da ƙarfi sannan na biyu tana shafan jini kuma kaga yana zuwa ko ina saboda haka sai ga nan da nan duk ƙwayoyin cutar sun mu yadu ko ina cikin jininsa har ma har ga ya shafa ƙwaƙwalwarsa shi yasa nan da nan yake galabaitar da su na uku ita cuta ne wanda take mai zafin gaske musamman in har ta kai digiri na biyu don muna zazzabin malaria hawa biyu akwai na farko wanda ba shi da matsala sosai da muke ce masa uncomplicated malaria akwai na biyu wanda lokacin da wannan ba ku samu kula sosai ba har zai kai nisa ya zama zazzabin da ake ce masa sabiya malaria ya zama zazzabi mai tsanani to wannan mai tsananin yana haddasa abubuwa da yawa yakan sa yaro su ma yakan sa yaro ya samu wacce gushewar hankali wanda muke cewa zaren ruwa da sauransu a ƙarshe ma har yakan kashe yara saboda haka gaskiyar magana shine yana illa sosai a cikin yara ana saboda rashin karfin jikin su nan da nan abubuwa kadan zai galabace da su shi yasa muke ba su kula na musamman mata masu ciki da yara ganana saboda abu kalilan zai shafe su zai muku kuma wa illa saboda launin jikin su
kwararren ma'aikacin lafiya malam Babala Garba kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano Najeriya
rashin zuwa awon ciki kwata-kwata ga mace mai juna biyu na ɗaya daga cikin dalilan da ke haifarwa mata jijjiga a lokacin haihuwa da kuma bayan haihuwar. Halimatu Abdullahi na da ƙarin bayani a cikin rahoton da ta aiko mana.
Malama Amina Yakubu, jami'ar lafiya ce a babban asibiti da ke birnin Dutse a ɓangaren kula da mata masu juna biyu.
Jijjiga iri biyu ne nan. Akwai jijjigar da suke a dalilin rashin isasshen jini a jikinsu. Akwai kuma jijjiga da suke yi a dalilin idan jinin mutum ya hau sosai ba a sani ba mai bi matar ba ta zuwa awo. Saboda idan suna zuwa awo duk wannan ana kula da wannan abubuwa. In ya zamana ba ta yi awo ba kuma jininta ya hau. Sannan akwai wasu sinadarai guda biyu da ake gani a fitsarin mutum shine protein da glucose. Wannan protein da glucose din su suke sassa wannan din jijjigar yayi to indai aka samu wannan shine ake samun jijjiga shi yasa indai mace ta zo awo duk zuwan da tayi za a daura hannu za a yi wannan gwajin fitsari idan muka ga akwai alamomin wannan ciwo na jijjiga to ana kokari a magance wannan abin kafin ta zo da haihuwa
misali a ce mace yayin da ta zo haihuwa aka samu shi wannan ciwo na jijjiga din wannan irin matakai kuke dauka
yawanci akwai wata allura da ake kiranta magnesium sulfate yawanci ita ake musu ita wannan magnesium sulfate ita ke saukar da attack din na jijjiga din sannan kuma za a duba a ga yanayin jijjiga tatin yawanci inducing din su ake idan sai shine a jijjigo haihuwar kafin lokacin ki akwai wata kwaya ta meso to ita yawanci ake sa musu sai su tuttugo haihuwar in akai wannan abin ya kwanta sai mutum ya haihu wasu kuma in aka ga abin yayi wasu ana yin musu CS saboda a kare faruwar abu to shawarar da zan bayar ga su matan ne da kuma yawanci iyayen miji saboda gaskiya muna samun ana samun matsala da iyayen miji sosai da sosai wasu iyayen mijin suna hana matan ƴaƴayensu zuwa asibiti sai su zauna su basu a gida ai ta musu maganin hausa saboda akwai matar da ta zo kwanaki jinin ta ne ya hau da muka ga amta cewa jinin ta ya hau sai an kara uwar mijin da ta koma gida ta fada sai uwar mijin ta hana ta dawowa suka dinga mata jike-jike wai akwai jike-jike na karin jini da ake na hausa aka dinga bata jike-jike na har sai da jinin jikin nata ya dawo ma sun rabi fi 7% ba sannan aka ɗebo ta aka kawo ta shawarar da zan ba mata anan shine awo yana da matukar muhimmanci ko da a ce kalau kuke
Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Kima amfani da magungunan Larabawa da aka fi sani da Islamic chemist da mata ke amfani da su na da nasu alfanu da kuma akasin hakan domin jin cikakken bayani ga Mustapha Nasiru Batsali.
A yanzu haka dai bayanai na nuna cewar a Najeriya masu bada magunguna irin na Larabawa da ake kira Islamic medicine ga mata na ci gaba da yin tasiri a tsakanin jama'a matan da ke fama da matsalar jini na al'ada da kuma karancin nono wajen shayar da jariri ga mace mai sabuwar haihuwa su ne suka fi yin amfani da irin waɗannan magunguna. Dr. Umar Mohammed da ke zaune a birnin Lakwaja ta jihar Kogi da ya shahara sosai wajen bayar da irin waɗannan magunguna ga abin da yake cewa
kamar misali idan mace tana al'ada kamar al'adar nan ta zama kowace irin al'ada ce to kustil hindin nan dai za ta nema karamin cokali a tafasa shi in mai sa zuma ce ta sa in kuma za ta iya sha haka ta sha haka ko kuma ta sha a cikin kamu in Allah da za a samu saukin al'ada kamar kuma mata wanda suke da ciki sun riga sun haihu amma ba ruwan nono to wannan sai a nemi hulba ita ce bangaren Larabawa kenan na Islamic medicine mu kuma a magungunan mu na gargajiya muna da sabara sabara ma idan mace ta rasa ruwan nono tana shanta ana jikawa a sha a kunu a sha a za ta samu ruwan nono mai kyau insha Allah kuma zai zama riga kafa ga shi yara so gunda babu hulba sai a nemi sabara amma hulban tafi aiki nan da nan dan ita hulba awa ɗaya ne ruwan nono zai zo in Allah ya yarda
duk da yake dai ban samu nasarar yin magana da wata mace mai yin amfani da irin waɗannan magunguna ba to amma na tuntubi kwararre akan sha'anin magunguna wanda kuma babban jami'i ne a ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Indagi Muhammad domin jin ta bakin sa akan ko menene sahihancin irin waɗannan magunguna ganin suna da alaka da na gargajiya ga abin da yake damun ta wayar salula
mutum yace wannan abin yana maganin yadda ki ya faɗa yanzu sai a try akan dabbobi kamar bera
sai a je a gwada akan wata dabba
dabba bera ko ne berin masar ko na abu haka daga nan ba wannan jefa da abin da suke faɗi ba amma dole sai an bi wasu ka'idoji ne za a iya amfani da shi yadda muke
na'am to daga kai a matsayinka na babban jami'in kiwon lafiya a nan jihar Niger akwai wani shiri da kuke yi musamman ma din Najeriya don ku haɗa hannu saboda ganin irin yanzu sun yi karfi suna ba da gudunmuwa yawanci zaka ga mata ma na zuwa wurinsu neman magunguna da sauransu
sosai akwai shirye-shirye da muka aje particularly a nan Niger muna dangantaka sosai da masu yin maganin gargajiya don muna da bangare musamman wanda aka aje a Ministry of Health don me za ka ga wani mutum na yin abin kirki ne dole mu koya wurinsu
mun kuma mutum na yin abu ne da bai da kyau misali mun ba mu yi dangantaka da su ba ba za mu ci labarin nan ba har su muna hankali da su sosai dan in cuta ya zo ya ci karfin su haka ko kuma su kai ga wani abu wanda bai da kyau dole za su neme mu mu su ce muna ga abu fa da ke faru.
Dr. Indagi Muhammad na ma'aikatar lafiyar jihar Niger kenan. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Cutar numfashi da sanyi ke kawo ta wacce aka fi sani da pneumonia ƙwararru sun tabbatar da cewa ba ta da wani lokaci ko yanayi musamman da yake cutar ta fi yi wa yara illa. Shaibu Mani na da cikakken bayani.
Ƙwararru daga likitoci sun tabbatar da cewa cutar pneumonia ko ta numfashi ba ta da lokacin zafi ko kuma sanyi illa ɗaukar matakan gaggawa ga ƙananan yara tun sun mun taɓin majina ko kamar tsananta har zuwa kisa. Mudda aka yi sakaci da ita Malam Ahmed Tahiru na sashen tabbatar da ƙoshin lafiyar uwa da ɗanta a hukumar kare lafiya ta jihar matakin farko ya yi mana fashin bakin ita wannan cuta.
Don ka shi pneumonia ɗin nan abinda ke haddasa shi kwayoyin cutar virus ko ko bacteria su suke haddasa wannan pneumonia.
Wace irin matsala ce ke kama yaro?
To huhu shi ko ta shi ne mutum yake numfashi. Huhu mutum bai iya numfashi da kyau. Kenan yaro ana jin yaro yana tari kamar ya kamu da majina. Wata rana majina yana hito expectoration bai iya numfashi da kyau sai an kai shi a likita a sa tuyo innan aspiration a janye wannan expectoration dan yaro ya samu ya yi numfashi. In abun ya kai karo ma in numfashin shi ya jima bai yi shi ba sai ku gani sai an sa mishi ma oxygen dan ya samu ya yi numfashi da kyau. Ko ba cikin sanyi ba ana iya ayi a kamu da wannan cuta. In zafi yayi yawa in cikin damana kuma wata rana ayi sanyi ayi zafi kuma da cikin sanyi dai yayi yaduwa.
Wahala zo kina likitoci ku samu magani ta kamar wanda zai maganin cuta.
Ah cuta ne kamar kowane infection. Ana iya prevenir in riga kahi bisa kan pneumonia 1-2-3 tare ne ake yin shi da penta wannan cuta mai yin riga kahi da cututtukan nan biyar shi ma pneumo yana riga kahi bisa kan imaginan gaba shine pneumo 13 don ana ma yara shi
cuta ce mai matuƙar illa. Wani irin shawarwari za a ƙara ma wanda
inda yaro an gani ya fara tari ko majina yana abun gane ka azamna wannan bai da kyau. Yara in sun kamu da majina in kin ga yaron ki ya fara majina ya fara zuba ko ya fara tari ki gudu ki kai shi a likita don da tana yiwa akwai wani cuta bayan wannan majina. In ya kama alveol in na yaro sai ya kai bai ma iya numfashi sai ya kai mishi ma ga mutuwa. Kamin masu kamu da wannan cuta akwai protection da ake a sa musu rigan sanyi a sa musu kagul wanda ke rihe kunnuwa da hanci da baki duka a rihe ko ina. Wanka ma ba tilas bane in ba yaro ya yi dauda kwarai bane ake ai mishi wanka. Kenan wanka in ya kama tilas a bar sai wajen dizori nan karhe goma in rana ya hita a lokacin a musu wanka kuma cikin daki.
Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Nijar.
A jihar Bauchi an kaddamar da kwamiti na musamman domin yaƙi da cutar shan inna, inji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo.
Bayan kammala taron, shugaban hukumar inganta lafiya a matakin farko pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa ya mayar da yanda aikin yake tafiya a kwamiti din.
Mun yi mitin ne na task force on immunization na Bauchi state, dama shi mai girma da fitar gwamna shi yake ciyar maya da yake saboda wasu ayyuka da samu dama wasu shi sarkin da su ya ciyar mitin din shi ne mun tattauna abubuwa da suka shafi rigakafi ne da kullum wato routine immunization da kuma polio immunization da ake yi na gida-gida wanda tattauna da abubuwan da gwamnati take da kuma matsaloli da kuma yadda za mu cimma matsalolin. Eh akwai nasarori da yawa musamman routine immunization da ita gwamnati ta biya duka kuɗin da ya kamata ta biya don a tabbatar da cewa rigakafi ya isa duk lungu-lungu sako-sako na jihar Bauchi. Kalubale da yawa da wasu har yanzu suna cijewa kan shanin rigakafi da kuma yanzu za a tabbatar da wannan ingancin data wato kamar mai zance yawa bayani da muke samu daga facility ba sa rubuta wani abin da ba shi bane yanda za ne mu gyara wannan abubuwan ya zama da data din mu yayi kyau da ko ina ka zo ka duba za a ce eh wannan shine abin da yake Bauchi take.
Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko kenan. mai martaba sarkin das Alhaji Usman Bilyamin Usman a matsayinsa na uban kasa.
Komiti din ya kunshi sarakuna da wakilai duka na masarautu guda shida, kuma members na wannan komiti gaba daya da duka wakilan kungiyoyi na duniya da kuma sauran ministry na local government da ministry na health da national agency for primary health care. To abinda ake tattaunawa kenan.
Sarkin das kenan Alhaji Usman Bilyamin Usman. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo. Yanzu kuma sai babban asibitin garin Dutsen jihar Jigawa wajen taron gangamin makon lafiya da gidan Radio Murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar kula da kasashe ta ƙasar Amurka wato USAID da suka gudanar a inda Hajiya Rabi babbar jami'a mai kula da sashin yara ta yi wa taron iyaye mata da suka halarci taron bayanin yadda za su kula da lafiyar yaransu musamman da zarar an haife su.
Da zarar kin haifi danki akwai allura da ake kawo shi ai masa ita ce wacce za ta ba shi rigakafi zuwa saboda tarin fuka kun san kuma rigakafi dama yafi magani insha Allah in an yi wa yaro wannan rigakafin to Allah da Allah zai kare shi da kamuwa daga wannan ciwo sannan akwai shan inna a lokacin haihuwar nan za a ba yaro wannan allurar ta rigakafin shi wannan din tarin fuka sannan da shan inna za a diga mutum kuma akwai na ciwon hanta shima ana ba yaro a wannan lokacin sannan bayan kwana 40 za a ce mace ta sake kawo yaro in yaro ya kwana 40 kenan to akwai kuma rigakafi wanda za a yi wa yaro shine na tarin shika da su tarin fuka za a yi wa yaro a wannan lokacin bayan kwana 28 za ku sake kawo yaro a yi masa wannan allura bayan wani sati hudun za a yi masa dai sau uku tsakani sati hurhudu to idan aka wa yaro wannan ainihin alluran ita mata wannan rigakafin kamuwa da wannan ciwon sanyin duk a wannan lokacin ake ba yaro ita sannan sai wata tara shine na kyanda da ake cewa bakon dauro ko yau to idan aka wa yaro na kyanda sannan kuma akwai na ciwon shawara duk a lokaci ɗaya za a yi su to bayan nan kuma akwai yaran mu suna kamuwa da gudawa yawanci duk yaran da yake ƙasa da shekara 5 zuwa ƙasa yana kamuwa da wannan ciwo na gudawa to shi ma ana so uwa ta kula sosai da tsaftar yaranta da mahallinta da kuma abincin da za ta ba yaro yaran da bai kai lokacin da zai fara cin abinci ba nono kawai yake sha amma ya gamu da wannan ciwo to wannan wani alamu ne na cewar ko dai daga tsafta ne ko kuma akwai wata larura ko wani ciwo da yaron ne yake tattare da shi shine zai haifar masa wannan gudawar ko kuma cizon sauro to saboda haka a lokacin uwa za ta kokari ta garzayo ta kawo danta asibiti.
Hajiya Rabi babbar jami'a mai kula da sashin yara na babban asibitin Dutse da ke jihar Jigawa kenan take yi wa taron mata jawabi yadda za su kula da lafiyar ƴaƴansu tun daga ranar da aka haife su a taron gangamin kiwon lafiya da gidan Radio Murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka USAID suka gudanar kwanakin baya a babban asibitin garin Dutse hedkwatar jihar Jigawa. Ibrahim Alfa Ahmed Galega.
Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau. Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
Jama'a abinda ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.